بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana din nan bayan sallar magriba na ainihin wato daren talata wanda ya daidai da 29 ga watan al-Muharram hijira na da shekara 1421 wanda ya daidai da 1 ga watan Mai shekara ta 2000 shekarar Turawa wani lokaci ne wanda zamu fara karanta littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar ta'alif Wahid Abdusalam Bali wato takobi mai yanka daya game da fuskantar bokaye masharranta wallafar babban malami malamin aljanu da mutane Wahid Abdusalam Bali Allah ya saka mishi da alheri Allah ya zuba albarka ya kara ta a cikin rayuwar shi wannan littafi wani bangare ne na littafin Wiqayatul Insani min aljinni wa shaytan wanda wannan littafi mun fara karatun shi wasu lokuta da suka gabata har mun yi karatu daya biyu amma ba mu samu damar ci gaba da karatun ba sai nan gaba kadan insha Allah to amma ganin cewa mas'alar da shi wannan littafin na bangaren Sarimul Battar yake dauke da shi muhimmancin ta a kashin gaskiya ya fi muhimmancin abin da ke cikin Wiqayatul Insan domin littafin Wiqayatul Insan tarihi ne dangane da halittun aljanu da kuma bayani akan tabi'o'in su da kuma irin yadda mutum zai bi ta hanyar alqur'ani da sunna ya samu katanguwa daga sharrin su ta hanyar ruko da alqur'ani da sunna ingantacciya a bisa fahimtar da annabi da sahabbai suke akanta wannan littafin kuwa As-Sarimul Battar littafi ne wanda yake karantar da kai sharri na bokaye da kuma yadda za a muqabalanci sharrin bokaye da alherin qur'ani da sunna a bisa karantawa annabi da sahabban shi shi yasa mai wannan littafin ya sa mishi As-Sarimul Battar takobi mai yanka daya mai kaifi wanda kaifin shi ya kai matuka inna shani aka huwal abtar al-abtar mai yankakken karshe to al-battar wanda yake yanzu nan da ya datsa abin ya datsu wato kamar wani takobi ne aka mika maka wanda duk wani boka duk wani dan sihiri duk wani dan tsubbu duk wani mai dabo mai rifa'ido duk wani wanda ainihin zai biyo maka ta hanyar asiri ko ainihin sammu zaka samu katanguwa kuma zaka iya fuskantar shi ka muqabalance shi wannan muqabalanta zata kasance ta ka san sirrin shi ta yaya ne ma wai bokaye suke bi suke zama bokaye wani irin kafirci ne suke yi ga shedanun aljanu sa'annan su kai ga zama bokaye wani irin haɗin kai da taimako suke samu daga shedanun aljanu don buƙatar su ta biya sa'annan malamin zai maka bayanai dalla dalla insha Allahu ta'ala dangane da wasu alamomi da zasu taimake ka ka iya gane cewa wani daga cikin masu yin magunguna na harka aljanu ko asiri to gaskiya ba malamin sunna bane amma boka ne ko kuma dan sihiri wani kuma daga cikin masu yin magungunan aljanu ko asiri malami ne wanda yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato zai karantar da kai hanyoyin da zaka iya tantance tsakanin malaman Allah da kuma malamai waɗanda suke bokaye ne sannan kuma har wa yau wannan mai littafi zai karantar da kai hanyoyin da ake bi ake iya rarrabe sihiri a iya gane kaza cewa asiri ne kaza ko ba asiri bane kadai aljani ne ya shiga jikin mutum don ya cutar da shi to sai ya kawo maka in ya tabbata cewa asiri ne to ya ce sai ka duba in an samu alama kaza alama kaza alama kaza to asirin iri kaza ne to ga matakin shi in ku alama iri kaza ce to asirin iri kaza ne ga matakin shi dan kasancewa matsalar aljanu da asiri matsala ce mai fadi wadda ta karkasu daban-daban kamar dai likita ne ga harkar ciwon kai ciwon kai a wurin likitoci ba abu ɗaya ne ke sababbar da ciwon kai ba, kuma ba iri ɗaya bane shi ciwon kai a wurin likitoci. Akwai ciwon kan da gajiya za ta sababa maka shi, akwai ciwon kan da kuka zai sababa maka shi, akwai wanda yunwa za ta sababa maka shi, akwai wanda rana ce za ta buge ka, akwai wanda wani abu ne zai haskaka idanka ya fi ƙarfin ƙwayar idanka, daga nan ciwon kai ya kamu. Duk waɗannan karkasuwa da nau'o'i na ciwon kai, tunda suna da sabubbansu a wurin likita, to kuma suna da irin matakai da magungunan da likita yake ɗauka. Eh, to haka al'amarin yake dangane da asiri. Akwai asirin da za a yi don a raba mutum da matar shi, ko a raba mai gida da gidan shi, ko a raba ainihin miji da mata, ko a raba yaro da mai gidan shi, ko kuma a raba ka da ofishinka, ko a kore ka daga garin, ko a kore ka daga ma'aikatar, ko rumfar kasuwa, ko a kyamatar da kai game da ƴaƴayenka, kamar mace ta maka asiri don ta kyamatar da kai game da ƴaƴayen da ba ita ta haifa ba, wato ƴaƴayen kishiya, ko kuma dai wani abu makamancin haka. Wannan gaba ɗayan ka tattara su, shi ake kira sihirut tafriq. Akwai hanyoyin da ake bi a gane irin shi. Sannan in ka dawo, akwai asirin da za a yi don a hana mace ta yi aure, budurwa ce, bazawara ce, akwai irin wannan asirin. Wannan shi ne ainihin suke kira sihirut ta'qilul zawaj, asirin da za a yi don ka kasa ko ki kasa yin aure. Akwai kuma asirin da za a yi don a haukatar da mutum ya zama turin mahaukaci, mahaukaci mai ashariya da duka da zagi. Wannan shi ake kira sihrul junun. Akwai asirin da za a yi ka haukace amma hankalin ne zai zare, baka duka baka zagi, sai dai baka san ciwon kanka ba, baka san darajar ka ba, sai ka zauna ruwa ya dake ka awa biyar, ko ka wuna a rana, ko ka ga mutum ya tsaya yayi shiru, ko ka ga ya kalli wani abu yana ta dariya ko yana ta fada. Wannan shi ake kira sihirut takhyili wat tamwihi. Sa'annan akwai asirin da za a yi wa mutum ya kasa saduwa da ainihin matar shi, ko a yi mata asiri ta kasa saduwa da namiji, ya danganta. Shin za a yi asirin ne gaba ɗaya in ya zo saduwa da ita azzakarin ya ƙi tashi, ko ko azzakarin ya tashi ya kasa fitar da maniyyi, ko kuwa ita in ya zo saduwa da ita gaba ɗaya ta yi larab kamar tsumma an jike shi da ruwa, ko kuwa ya ji ta budurwa ce aura sai ya ji ta gaba ɗaya kamar bazawara ko kamar tsohuwa, ko kuwa ma gaba ɗaya in ya zo sa azzakarin shi cikin farjinta sai ya ji farjin ya toshe. Wannan shi ne ake kira rabtu, da kuma yadda karkasuwar shi suka kasu. Akwai raptul insidadi wanda farji zai toshe, akwai raptul taballud wanda yake gaba ɗaya sai ka ji ta tsohuwa ce ga ta kuma budurwa ce ka aura. Duk wannan kaɗan ne daga cikin makircin masu makirci. Akwai sihiru ainihin wato alhawati, za ka ji ana kiranka ido biyu sai ka ji ana kiranka, kawai ba baka ga mai kiranka ba, ko a bacci ka ga ainihin wasu dabbobi suna bin ka, ko abubuwa makamantan haka. Insha Allah ta'ala wannan duk mun gutsuro kaɗan daga abubuwan da za a ji alheran da ke cikin wannan littafi ne. Kuma daga cikin littafan duk da aka rubuta a waɗannan zamunna namu na kurkusa, waɗannan littafai suke tattauna mas'ala aljanu ko asiri, a ƙashin gaskiya babu littafi mai tsafta da inganci kamar littafin As-Sarimul Battar, ba dan komai ba, sai dan wanda ya yi shi malami ne ƙwararre a cikin ilimin Al-Qur'ani da Sunna, ƙwararren malami ne a cikin aqida, ƙwararren malami ne a cikin tauhidi, ƙwararren malami ne a cikin fiqhu, wanda ainihin wato waɗannan ƙwarewa da ya samu da gogewa, sai kuma duk baki ɗaya suka tattaru da cikakkiyar ƙwarewa dangane da harka ta ilimi na likitancin Musulunci. To shi ne sai zan wannan littafi ya zan ingantacce, kuma ya samu fifiko akan sauran duk littafan da aka rubuta akan wannan. Dalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, wannan falala Allah ce. Wannan littafi da zamu karanta, malamin tun da farko da ya rubuta shi an ta yin bugu daban-daban, a buga ya kare, a sake bugawa ya kare, har dai zuwa wannan bugu da ke hannuna, wanda shi ne bugu na ƙarshe, wanda shi ne zai rike. Meyuwa in ka rike tsohon bugu za ka ji wasu canje-canje, ko ƙare-ƙare, ko rage-rage. Amma mai littafin da yake shi ma yana bin ta hanyar ɗan mazanjiya, al-allamatu salafi, sai ya tsaya ya tace littafin, sai ƙarshe ya tabbatar da cewa wannan bugu na ƙarshe shi ne bugun da ya dogara a kan shi. Abin duk da aka san cewa yana cikin tsohon bugu, ba shi a wannan sabon bugun, to malam ya ce shi ma ya rabu da wannan abu. Don haka ka san wannan. Don haka lalle ka tabbatar da cewa sabon bugun nan ainihin za ka rike, wanda yake duk za a zo za a yi ishara, wanda bugun shi na ƙarshe ya fito ne a 1998, wato shi ne hijira ta 1418, wanda ya daidai da miladiyar Bature, ainihin miladiyar 1000 da 90 da aini wato 1998. Wannan a takeice shine bayanan da zamu insha Allahu ta'ala. Ko muna roƙon Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki ya sa albarka kuma ya sa ainihin alheri a cikin abubuwan da zamu ainihin karanta. Wannan malami Wahid Abdulsalam Ibali gaskiya wadatacce ne daga a ce sai an kawo tarihin shi, sai dai dan al'amuran karkaran mu, ƙauyukan mu a ƙauyuka ne da sun riga sun rufe gaba daya daga cikin harkar ilimi. Yasa dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ainihin wato man bada jafa wa man ittaba'a sayda ghawa, wanda duk ya zauna ƙauye to sai ya samu jafa'i, bushewar zuciya da jahilci da fatara da talauci da takaici matukar ka zauna ƙauye. In ka gwada Afirka gaba dayanta da ainihin kasashen da musulunci ya zurfi a kai ta fannin ilimi da wayewar kai, babu shakka ga cewa Afirka ƙauye ne, zunzurutun ƙauye. Shi yasa Alfazazi yake cewa fazarha wa sharriq la yaqirru bikal gharb, yace ka bar yamma ka tafi gabas, gabas nan ne wurin da zaka samu ilimi, yamma ba matabbata bace. A kashin gaskiya saboda Allah ba wani abu ne bi ya kawo waɗannan irin rudani da kuke ganin malaman bakaken fata ko malaman Afirka suka shiga ba, sai dan Afirka ƙauye ce in an gwada ta da ainihin sauran duniyar musulunci. Shi yasa kaga malaman kasashen Afirka suna da ƙarancin ilimi da ƙarancin iya larabci da ƙwarewa game da ainihin iya hadisi ko kuma kanikancin shi ko kuma alqur'ani ko kuma abin da ke da alaka da ilimi jumlatan wa tafsila. Sakamakon haka sai kaga lokacin da mas'alan nan ta bayyana sarari gare su, sai suka ce bokanci ne, saboda dama can sun dade suna wa'azi akan bokanci, sun dade suna wa'azi akan musulunci, amma basu san hakikanin musulunci ba, basu san hakikanin bokanci ba. Dan aka daga wannan hula farace tar, sai ka ce jazirce, to kai jahilin abu biyu ne, ka jahilci kalan fari, ka jahilci jamtantin kalaku. Duk sanda aka daga bokanci ka ce wannan musulunci ne, to baka san abu biyu ba, baka san bokanci ba, baka san musulunci ba. To wannan hanya ce ta karya asiri da izinin Allah, amma basu santa ba, dan haka da tazo sai suka ce ita ma bokanci ce. To sai nuna basu san bokanci ba, ashe da suna wa'azi ne a guji bokanci fil jumla. Kuma musuluncin da suke cewa ayi basu san shi ba, tunda wannan hanyar ta musulunci ce, to basu santa ba, suka kasa bambance ta da ita da hanya ta ainihin kafirci. Shikenan sai jahilci ya tabbaku a kansu, shine ya zama suka waye gari, sun zama jahilai murakkabai, wato jahilan da ruwan ilimi ya fara dukansu, ruwan ya dauke, bai wanke ainihin daudar jahilcin jikinsu ba, sa'an nan shi kuma bai wadata su, ya kore jahilcin da ke tare da su ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. In ba haka ba, matsala dangane da harka asiri, asiri gaskiya ne, kariya asiri gaskiya ne, wannan matsala ce wadda babu wani ahli sunna ko kwaya daya wanda yake inkari akan ainihin waɗannan harkoki baki ɗayan su. Amma in jahilci ya riga ya rufe ainihin idan mutum, babu yadda za a yi da shi, sai dai a yi ta lallashin shi ya koma ya karatu. In lallashi ya gagara yiwuwa kwakwalwar shi ta riga ta mutu, sai dai a bashi jali ko a dauke shi ne jagadi ya rinka aiki yana samun albashi. In ba haka ba sai wa musulunci ta'adi, Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Amma dai al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari, wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman ahlus sunna, yana ɗaya daga cikin hamshakan malaman da ainihin ake ji da su a cikin ainihin aqida da tauhidi, ya tabbatar da cewa babu shakka akan cewa harka ta ainihin asiri gaskiya ce, mas'ala ce wadda take tana faruwa. Ga wannan littafi nashi al-Ibanatu an usulid diyana, ta hakikin babban malami Fadilatu Sheikh Hamadu dan Muhammad Al-Ansari, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Hamadu Al-Ansari ya rasu ainihin bara waccan, sanda muka zo karanta ainihin wannan littafi Al-Ibana, sai da muka kawo cikakken bayani. Wani hamshakin malamin hadisi ne, mutumin ainihin kasar Mauritania, ya hijira daga Mauritania ba dan komai ba, dan gudun tura mulkin mallaka, ya koma kasar ainihin Madina, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, Allah ya ji kanshi, Allah ya yafe mishi. Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari a cikin wannan littafi nashi Al-Ibana an Usulid Diyana a cikin shafi na 62 lambar gaba ta ainihin 41 yace, wa nusaddiqu bi anna fid dunya sihran wa saharatan, mu ahli sunna mun gaskata cewa a duniyar nan akwai sihiri, akwai kuma aini, wato akwai sihiri, akwai kuma ɗan sihiri. Gaskiya ne akwai sihiri, babu shakka akwai sihiri a duniyar nan, akwai kuma ɗan sihiri. Ba dan komai ba, saboda idanuwa kuru-kuru sun gani, sun tabbatar babu wanda yake musu akan haka. Wa anna sihra ka'inun, kuma sihiri din nan tabbataccen abu ne yana nan maujudin fi dunya yana nan ko ina ainihin a duniya babu shakka akan haka indai baka ga an yi wani asiri ba koda da labari na gaskiya ka taba jin cewa asiri ya kama wane ko an yi wane sammu ko mai ya kama wane ko an yi kaza duk wannan shine ainihin abubuwan da ake so ka gane amma ba cewa ake asirin gaskiya bane an yi imani da shi yin shi daidai ne cewa da ake gaskiya ana nufin akwai shi amma hukuncin yin shi a musulunci fa haramun ne kafirci ne amma tabbaci hakika akwai in ko ka ce babu to ka rushe alqur'ani da hadisai da kuma ainihin hankalin duk masu hankali in dai ba hankali irin naku na wanda jahilci ya motsa ba Allah ya kiyaye a takaicen takaitawa za mu ainihin fara karatun wannan littafi amma kafin mu fara karatun wannan littafi ina son jama'a musulmi su san da cewa shi kanshi wannan malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya karanta ya kuma karantar da ainihin wannan littafi a cikin jeren giyar kasusuwa guda 6 sai dai ina son ka san cewa ba ya karanta shi ɗai-ɗai da ɗai-ɗai bane a ƙashin gaskiya ya takaita ma'anar littafin ne kawai ya ɗan yi bayanai sama-sama amma zunzurutun karatu minal jildati ilal jildati a fara daga wannan bango sai an sauke gaskiya ba haka yawa littafin ba duk babin da aka bude sai dai a ɗan taɓa a ɗan bayyana abubuwa masu muhimmanci shikenan wanda in ka saurara zaka fahimci asalin maqsudin to shine nake so in Allah so sai dan tsana mana ka dan miji in yaso kuma sai ka tafi nema Allah ya shiryar da mu
Bismillahir Rahmanir Rahim was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa ba'd sayasurru tasjilat nur al islam bi khamis shahr an taqaddama li jami' al muslimin al kiram al isdar al awwal bi sawti fadilat al shaykh وحيد عبد السلام بالي وهو بعنوان
الصارم البكار في التصدي للسحرة الأشرار
ويتكون هذا الإصدار من 6 أشرطة والآن مع الشريط الأول وهو بعنوان
التحت في ضوء القرآن والسنة
ويتناول فيه المحاضر 4 أمور أولا الأدلة من القرآن والسنة على وجود الجن ثانيا الأدلة من القرآن والسنة على وجود السحر ثالثا أقوال العلماء في حقيقة السحر رابعا أقسام السحر عند العلماء
والآن مع الحلقة الأولى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن لقاءنا في هذه الليلة الطيبة حول السحر في ضوء القرآن والسنة ونبدأ ببيان أهمية هذا الموضوع حيث أنه يمس العقيدة الإسلامية التي فيها عز المسلم في الدنيا والآخرة فكم من رجل قابلته مشكلة فذهب إلى السحرة فخسر دينه وكم من رجل كان معتدل الخلقة فلما تزوج لم يستطع أن يأتي أهله فالتفت ذات اليمين وذات اليسار فلم ير إلا ساحرا أو مشعوذا أو كاهنا فذهب إليهم يطلب الشفاء وهو في الحقيقة يطلب الشقاء ولذلك وجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلبة العلم جميعا أن يجتهدوا في إعطاء الناس البديل الشرعي لفك السحر وإبطاله كي لا يضطر الناس إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، لأن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما يملكه المسلم. وإننا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول السحر وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وبيان بعض الأمور المتعلقة بذلك، ثم الأدلة من القرآن والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصواب والسداد.
آمين. أتكيشي وانا إتكي مريار مولا في وانا للتافي الشيخ وحيد عبد السلام بالي malami ne Balarabe ne dan kasar Masar, yana ainihin garin Kufr Sheikh a cikin ainihin kasar Masar, amma galibin zaman shi yafi ne tsakanin Makka ainihin da Madina, kuma yana nan da ranshi malami ne daga cikin malamai matasa masu kishin aqidar musulunci. Abin da yake cewa kafin ya fara karanta littafin nan yace babban makasudin da ya sa shi rubuta wannan littafi da kuma karantar da shi shine domin matsalar da ƴan uwa musulmi da dama suke samun kawunan su a ciki a samu wasu makiya su je su ainihin yi musu asiri, amma sai mutum ya waiga dama da hagu ba zai samu wanda zai mishi magani ba daga boka sai dan sihiri sai dan tsubbu sai ƴan damfara, ƙarshe sai ya zama mishi abin tamkar larura sai ya afka jeje shiga cikin wannan halaka. Sai ce to muna neman taimako a wurin Allah, muna masu tsara wannan littafi a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna don ya karantar da ainihin wato bayanai akan yadda ainihin za a shirya al'amari na warware sihiri da kuma karantar da irin hanyoyin da su bokaye suke bi wajen tsara waɗannan ainihin harkoki nasu na sihiri. Yace saboda aqidar musulunci ita ce abu mafi daraja da tsada da musulmi in yayi asarar ta to yayi asarar komai. Mutumin duk da ya sake je wurin boka kuwa to ya gama yin asarar aqidar shi ta musulunci. To don haka a takaice malamin sai isharori ga zantutuka irin waɗannan, ni kuwa cewa nake wannan ashe ya nuna mana wannan malami na daga cikin manufofin shi shine don ya kare mutuncin aqidar musulunci musamman a waɗannan zamanna da sharrin boka yake ƙara ƙarfi da kamari. Sannan wannan malami ya rubuta wannan littafi ne kuma ya karantar da shi ne ba don komai ba, don ainihin ya tabbatar da mu'jizar Alkur'ani da Sunna ta cewa babu larurar da za ta halatta kai musulmi ka tafi wurin boka ko ɗan bori. Qur'ani da Sunna da izinin Allah za su warware maka larurarka insha Allahu ta'ala. Wannan muƙabalanta ce ga wasu jahilai da ake ganin su ne ma ke ɗauke da tutar malanta Ahlus Sunna a ƙasashen nan namu, da ya zama sai suka gaza fahimtar waɗannan abubuwan sai suka zargi wannan malami ma da cewa wai shi ne ma shugaban bokaye. To kaga ba wani abu ya haddasa musu da wannan ba, sai dan na farko galibin su ba sa jin larabci kakaf, ba sa jin larabci. Mutumin duk da ya zambe jin larabci kuwa to hanyar malanta daban shi kuma hanyar shi daban. Rashin jin larabcin nan nasu shi yasa ba za su iya karanta wannan littafi ba balle su fahimci me littafin ke cewa. Rashin jin larabcin su shi yasa ba za su iya sa shi a kasar su ji me yake faɗe balle su iya ganewa ba. Don haka hum fi wadin wa nahnu ma'ahuwa fi wadin ghayra, da mu da ainihin wannan malami muna cikin wani gangare ne da yake su kuma ainihin waɗancan jama'a suna cikin wani gangare daban. Ma'ana a ƙashin gaskiya saboda Allah jahilci ne ya kai su ainihin ga wannan inkari ɗin, kamar yadda mawaƙi yake cewa wa kam min a'ibin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahli saqimi. So da dama akan samu mutum ya zo yana inkari yana mutsun wata magana wadda ingantacciya ce, me ya kai shi ga haka? Shine cikakken jahilci da yake fama da shi. Don haka wajibi ne yayin da kake cikin halin tahsil kake koyon ilimi, wajibi ne ka tsaya ka koyi ilimin da da shi ne ake zama malami. Yadda ko ka zama malami insha Allahu ta'ala matsala in ta taso ko baka santa ba kana da hanyoyin da zaka bi ka binciko ta ka gane ta. In kuwa ka zama da skill daridi daga cikin dalibai to ka tabbatar da cewa in an waye gari a cikin malamai to kai ne sahoramin su. Allah ya kiyaye. Malamin yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu tab'atil ashira, shimfidar bugu na goma. Wato wannan bugu shine bugu na goma daga cikin jeren giyar bugun da aka yi wannan littafi. Kamar yadda na faɗa wannan littafi an buga shi da dama a kashin gaskiya saboda Allah, domin wannan na daga cikin ainihin wato buge-bugen da aka yi wa littafin, wanda gashi a hannuna za ka ga cewa tun 1996 aka buga shi. Za ka ga gaskiya saboda Allah babu wannan muqaddiman ma da muke karantawa a yanzu. To don haka gaskiya muna ƙara gaya jama'a, wannan bugun da ke hannunmu da za mu riƙe shi ne tabbataccen bugun da malamin ya tabbatar, kuma zai faɗa a muqaddima, zai ce duk sauran bugun da aka yi na baya to ya riga ya aje su, wannan ya tabbatar. Wannan kamar yadda nake mana misali don karantarwa, don kuma maganin mahasada shi ne Malam Bakar Gurin, shi ne babban abin koyi akan haka. Tun da ya rubuta tafsirin shi kullum yana nan yana gyare-gyare, duk bugun da ya fito na ƙarshe sai kaga wannan bugun yana ɗauke da gyare-gyaren da babu su a na baya, ishara akan yayi gyara waɗancan kurakuran da yadda da su ba kenan. To wannan ne mana ishara ne don ɗaliban ilimi su ƙaru da ilimi da fahimta akan haka insha Allahu ta'ala. Masu ƙoƙarin kawo suka kuma su san to in za su soki littafin Sarimul Battar da Wahidu Abdusalam Bali yayi haka, da littafin Ahkamul Jana'iz da Al-Allamatul Albani yayi haka, to ya kamata su fara da suka Malam Abubakar Gumi. Ni ko na san ba mutumin da ya samu motsuwar ilimi a Najeriya ba, ba zai soki Malam Abubakar Gumi ba insha Allahu ta'ala. Muqaddimatu Tab'atil Ashira, shimfidar bugu na goma. Kalmar muqaddima kana da ƴancin ka karanta ta da yiwa fataha ga dalil ko kasra. Ka iya cewa muqaddima, ka iya cewa muqaddama, duk wanda ka faɗa daidai ne. Siffa ce imma fa'iliya au maf'uliya, kamar ka ce mu'allimu ko mu'allamu. Mu'allimu malami, mu'allamu wanda ake karantarwa, wa qalu mu'allamun majnunun. In ka ce muqaddima, wato abad da ita ce take gabatuwa da kanta. In kuwa ka ce muqaddama, ita ce abad da gabatar da ita ake yi. Shi ne kawai ma'ana, yana komawa ga abu ɗaya ne insha Allah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko manzon shi da shiriya da addinin gaskiya dan ya aza addinin shi a bisa kan dukkan ainihin wato addinai baki daya, koda kuwa kafirai sun ki haka. waja'ala min ba'dihi ulama'a amilin, kuma Allah madaukakin sarki ya sanya malamai waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, malaman da suke aiki da iliminsu. wa a'immatan mujtahidina, kuma Allah ya sanya limamai masu ƙoƙarin gyara da kuma tantance addini. wa fuqaha lil ahkami hafizina, kuma Allah ya kawo malaman fiqh waɗanda suke fahimta hukunce-hukunce na addinin musulunci kuma suke kiyaye su. wa muhaddisina lil athari hamilina, Allah madaukakin sarki ya kawo malaman hadisi waɗanda suke ɗauke da ainihin wato hadisai da kuma sunnoni na fiyayyen halitta da sahabban shi. wa du'ata ilal huda da'ina, kuma Allah ya kawo masu da'awa da wa'azi waɗanda suke masu kira zuwa ga shiriya. wa anil batili munassirina, waɗanda suke ainihin kore ƙarya, suke tunkuɗe ƙarya kuma suke tsawatar da mutane akan su bar ƙarya. fa ha'ula'i jami'an, waɗannan jeren giyar nau'o'in malami da ka ji su gaba ɗaya, hum hamalatu hadha ad-din, sune suke dauke da ainihin wannan addini na musulunci. malamai waɗanda suke aiki da ilimin su, limamai masu kokarin gyaran addinin musulunci, malaman fiqh waɗanda suka san hukunce-hukunce kuma suka tsare su, malaman hadisi waɗanda ke rike da dauke da sunnar fiyayyen halitta, masu wa'azi masu kira zuwa ga shiriya waɗanda suke tsawatar da mutane akan su bar ƙarya da barna, waɗannan gaba ɗayan su sune ke dauke da wannan addinin. wa warasatun nabiyina, kuma su ne waɗanda suka gaji annabawa. malamin sai kawo baituka na waƙa kamar baiti biyar haka, ya sayyidar rusul tub nafsan bi ta'ifatin ba'u ila allahi arwahan wa abdana qadu safina fama dhallu wala waqafu wa kayfa la wa qad ikhtaruka rubbana a'tau daribatahum lid-din min damihim wan nasu taz'umu nusra ad-din majjana عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار سنته والناس تعرفهم للخير أعوانا. أي معنى تشيني يا سيد الرسل طب نفسا بطائفة يا منزل الله كيني تيين هلتا كيني شوقبا منزلني لنك ييدائي صبود وتتوقع. akwai wata tawaga da suka zo a bayanka waɗanda ake maka albishir ranka ya daɗi. ba'u ilallahi arwahan wa abdana, sun sayar da rayukansu da jukkunansu ga Allah, sunnarka kadai suke wa hidima dare da rana. Imam al-Bukhari aka ce in aka kawo mishi abincin karin kumallo har a kawo na rana sai a zo a samu na safe. Bai ci na safen ba bai ma kalle shi ba yana ta bincike game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam az-Zuhri Sheikhul Muhaddisin matar shi tace wallahi da waɗannan littattafan da ya tara na hadisi yake bincike gwamma ya ƙara mata uku. Ka duba mace yadda take kin kishiya amma tace gwamma a ƙara mata uku saboda kullun idan shi na kan hadisin manzon Allah. Ita kuma rabi da rabi ake mata tace gwamma ya mata kishiyoyi uku. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Eh to haka wasu malamai suna nan sun sayar da rayukansu sun ainihin wato sayar da jikunansu ga Allah. Kuma Allah yace inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Wanda duk ya cinikin rayukan shi da jikin shi ga Allah to aljanna. Wanda duk ya cinikin ran shi da jikin shi ga Allah sakamakon abin aljanna. Ko kamar yadda zahirin aya ke cewa inna Allaha ishtara minal mu'minina, Allah yayi ciniki daga mu'minai. Cinikin me? Anfusahum wa amwalahum, rayukansu da dukiyoyinsu. Al-Imam Suyuti mutum ne mai dukiya biloniya fiye da yadda kake tunanin alhajin ƙauyenku. Al-Imam Suyuti zai je ya sayi littafai da kanshi, ya je ya ainihin gina gida da kanshi, ya gina ainihin masallaci da makaranta, ya zauna a garin ya karantar, ya yi limanci, ya yi wa'azi, ya yi rubuce-rubucen, ya tashi sai ya ƙetare garin, ya bar ku da littattafan da gidan da ainihin masallacin da makarantar da ilimin da ya karantar da ku duk ya sadaukar muku gaba ɗaya. Shi yasa in za ka tashi ka taimaka a addinin musulunci, ka tashi ka taimaka a addinin musulunci. Qadis Safina ya ce waɗannan manyan malamai sun ja wani jirgin ruwa ne, amma ballo ba su ɓace daga hanya ba, wala waƙafu kuma ba su tsaya ba, kai tsaye tafiya suke aiki kai ga sunna. Wa kaifala, ta yaya kuwa ma za a yi? Ba za a ce su ɗinnan suna jin jirgin ruwa babu ɓata, babu kauce, babu tsayawa ba. Wa qad ikhtaru ka rabbana, bayan sun dauke ka kai manzon Allah kai ne tarbiyyarsu, kai ne rabbaninsu, kai kake tarbiyyarsu. A atau daribatahum lid-din min damihim, sun dauki ainihin tarar da aka dora musu sun bayar daga jininsu. Jininsu shine kamar abin da aka nema, da aka nemi su yi sadaka sai suka dau jininsu abu mafi daraja a jikinsu suka bayar. Wannasu taz'umu nusrad-din majjana, alhali mutane suna can suna ta cewa za su taimaka addini amma ba da komai ba sai da baki kawai, za mu taimaki addini amma majjana a banza, ba su sa ilimi ba, ba su sa sunna ba, ba su sa kudin su ba, ba su ba da rayukan su ba, ba su ba da jinin su ba, ba su sadaukar da ainihin jinanan su ba, suna cewa za su taimaka wa addini. Ga wasu ko sun ba da komai nasu. Ashu alal hubbi afwahan wa afidatan, su waɗannan malamai waɗanda suke kare sunnan annabi suna rayuwa ne akan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama. Afwahan da bakunansu, wa afidatan haka kuma tun daga zuci. Batu alal bu'si wan na'ama'i ikhwana, sun kwana a halin wahala da halin ni'ima ba dan komai ba, a halin yan uwantaka ta ainihin addinin musulunci, don su ainihin tabbatar da yan uwantakan musulunci kuma su yi wa yan baya gare su hidima. Al-Imam Abu Zur'at Ar-Razi da shi da ainihin Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi abokan juna ne suka tafi nemo ilimi. Dan su ke bada labari Abdulrahman yace babana ya bani labari sun je don su ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, jirgin ruwa ya kife da su, haka suka yi ta iya suka samu kansu da kyar suka fito bakin teku sai zama tsakiyar daji. Haka suka rinka taka rairayin sahara suna tafiya ga yunwa ga kishi, su faɗi su suma su farfado haka ba mataimaki har suka samu kansu a garin da suke so su je. Suka je suka koyo hadisi kuma suka dawo. Allahu ya arifuhum, Allah ya san su, ansara sunnatihi ya san su, a cewa su masu taimakon sunnar shi ne. Wannasu ta'rifuhum lil khairi a'wana, mutane da kansu sun san waɗannan malamai masu ainihin taimakawa alheri ne. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, yace kuma ina shaidawa lallai babu abin bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku, sarauta ta Allah ce, wa lahul hamdu, godiya ga Allah take, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah shike da iko akan komai. Aqida ahli sunna kenan wannan aqida da muka gada iyaye da kakanni shehunnai da waliyai, ka tuba ka batta aqida da ake cewa inna Allah ala ma yasha'u qadir, Allahu ala ma yasha'u qadir, wannan aqida za ga kusan kowa gaje ta kasan nan abu kadan zai gaji Allahu qadirun ala ma yasha'u, Allah na da iko akan abin da yake so. A'a, in ka fada ka takaita mulkin Allah, Allahu qadirun ala kulli shay'in, haka Qur'ani da sunna suka ce, wancan kuma Mu'tazilawa ne suka ce Allah yana da iko amma akan abubuwan da yake so. Abubuwan da baya so, shan giya, zinace zinace, fashi da makami, shirka, waɗannan abubuwa Allah baya son su, to ba shi da ikon ya hana ne, dan haka suke faruwa. amma ahli sunna suka ce Allah na da iko akan komai, amma yadda kaga ya halicci Fir'auna dan yayi kafirci ba dan komai ba sai dan ya cika alƙawarin Allah wuta ta samu abincinta, haka kuma ya halicci Annabi Musa ba dan komai ba sai musulunci dan ainihin aljanna ta samu mazaunanta, ba wai dan al'amarin ya gagara Allah ban Allah ya ga dama zai iya yi duk al'amarin ya zama iri ɗaya kowa ya bi shi, amma tsarin Allah ne. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu abdullahi wa rasuluhu, kuma ina shaida lallai Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Ballagha risala, manzon Allah ya idar da amanar Allah, saƙon da Allah ya aiko shi ya isar. Duk wanda yake manzon Allah ya rage ko ya karantar da wasu mutane wata abu wani abu na amana bai karantar da wasu ba, wannan ya nakasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzon Allah ya isar da amana, shi yasa lokacin da zai khutubar ƙarshe ta Arafa ya tara sahabbai ya ce jama'a na isar muku da sako, suka ce eh, na isar da sako, sai su ce eh, sai daga kai ya fuskanci sama Allah kenan, yana ishara zuwa ga Allah, sai ya ce Allah ka shaida, sai nuna su sun ce na isar da sako dan ka azo kiyama su ce ƙarya nake, dan a ranar kiyama wasu mutane za su ƙaryata annabawansu. Annabi Nuhu kene ne al'ummar shi za su dubi tsaba idan shi a gaban Allah su ce ƙarya yake bai isar mana ba, sai an shiga an fita tukuna a samu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah wannan al'umma ta mu ne zamu kare Annabi Nuhu kenan, haka manzon Allah ya faɗi a cikin hadisin Bukhari. Sai a wayi al'umma, cikin ku al'ummomi akwai wanda zai iya kare Annabi Nuhu akan jama'ar shi sun ƙaryata shi? Al'umma Annabi Muhammad sai ce eh, me dalilin ku? Sai ce Annabi mu ya karantar da mu inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka, Annabi ya karantar da mu Allah ya aiki Annabi Nuhu. Sai kuma a wayaya wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kai ka ji al'ummar ka sun ce kai ka karantar da su wannan shaida, haka ne? Sai ce eh, shine Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, haka Allah ya yabi wannan al'ummar. Wallahi kar ka fake ka zama ba cikin al'umma Annabi Muhammad. Waye al'umma Annabi Muhammad? Shine mai bin hadisin shi kai tsaye, babu kwana babu tangarda. Annabi Allah ya ce haka muka sanya ku, ku al'umma ce ta gari, al'umma adila, mutuniyar kirki, ba dan komai ba, dan ku yi shaidar mutane, ku kuma manzon Allah ya yi shaidar ku. Wace daraja ta wuce a gaban Allah mu faɗi magana? Allah ya dubi manzon Allah ya ce haka ne? Manzon Allah ya ce eh, mu ma mun samu daraja, ma'ana manzon Allah ya da mu masu gaskiya ne. Wallahi in ka ji hadisin manzon Allah baka tashi cikin wannan al'umma, sai dai ka tashi cikin al'ummar Karuna. Allah ya kiyaye. Shine sai yake cewa ballagar risala, manzo Allah ya isar da sakon Allah, wa addal amana, ya idar da amanar da Allah ya bashi, manzo Allah bai ci amana ba, wa nasaha al umma, manzo Allah ya yi wa al umma nasiha, nasiha ya ja kunnan mu ya fada da daddare da rana akan hanya duk yadda manzo Allah zai maka dan ka fahimta, sai da manzo Allah ya maka sallallahu alaihi wasallam. Wa kashafa Allah bihi al umma, Allah ya yaye bakin ciki ta hanyar manzon Allah. Ya jama'a, yanzu ka dubi bakin cikin da muke ciki a Najeriya shekara 30, wannan dariƙa ta buge shi nan, wannan bid'a ta kifar da shi nan, wannan zalunci ya buge shi nan, kowa ya kwanta nishi kawai ake yi, ba wanda zai iya tashi ya diga wani ruwa a baki wanda zai iya miƙe ya yi rai, sai da manzon Allah sunnan shi ta zo ƙasar nan tukuna, sannan al'umma suka zama cikin farin ciki da fara'a. Ba ga kuɗin, ga matan, ga gidan, ga dukiyar, amma kana cikin takaici da bakin ciki saboda shirka da bid'a da zalunci da kafirci. Ba malamin da zai zo karantar da kai biya maka karatun manzon Allah, sai dai ke tsala shehu radiyallahu anhu. Duk a haka, to zuwan manzon Allah sai yaya bakin ciki, to haka zuwan sunnan manzon Allah take yaya bakin ciki jama'a. Wa basara bihi min al-ama, sai Allah ya bude idanuwan mutane daga makanta. Wa hada bihi min ad-dalala, Allah ya shiryar da mutane daga bata ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa arshada bihi min al-ghayy, Allah ya aza mutane akan hanya daga ainihin wato kaucewar da suke akai. Allahumma ja'alna bihi minal muqtadina, ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah kai mana arziki, ka saka mu daga cikin waɗanda suke biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnatihi minal muqtadina, daga cikin kuma waɗanda suke koyi da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi dinihi minal mustamsikina, Allah ka sanya mu zama daga cikin masu riko da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tariqihi min as-sa'irina, Allah ka tabbatar da mu zama daga cikin masu bi akan hanyar tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kamar yadda baka azama tariqar Tijjaniya ko Qadiriyya ba, Allah kar ka azama akan ta daga baya, ka tabbatar da mu akan tariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama amanna bihi, ya Allah muna roƙonka kamar yadda muka yi imani da manzon Allah. Walam narahu, gashi bamu taba ganin shi ba. Wala tahrimna ru'yatahu fil janna, Allah kai mana arziki, kakka haramta mana ganin manzon Allah aljanna. Allahumma, ya Allah muna roƙonka kamar taba'ana sunnatahu, kamar yadda muka bi sunnar shi. Faskina min haudihi, Allah ka shayar da mu daga cikin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharbatan hani'a, sha wanda yake mai gamsarwa. La nazma'u ba'daha abadan, wanda ba za mu sake jin kishi ba har abada. Anan ne sai malam ya sauke lamba yake raji risalata taysirul kali'a karimul ali fi wasfi haudin nabi sallallahu alaihi wasallama, ka koma ka karanta wani karamin littafi mai suna sauƙaƙewar Allah mai karimci madaukaki game da siffanta tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi Wahid Abdulsalam bani shi ya rubuta littafin dan karami ne, haka muka zo cikin karatun aqidatu tahawiyya. Zan takaita ma'anar littafin a inda al-Imam at-Tahawi zai magana dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafi ne da Wahid Abdulsalam bani ya bi hadisan annabi da suka magana akan tafki, ingantattu ya tato su tas cewa tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadin shi ya kai daga ainihin kasar Madina zuwa San'a zuwa kasar Yaman, kamar yanzu kace daga Lagos zuwa Maiduguri misali, ko abin ma ya wuce haka. Sannan yawan ainihin kofinan da ke kewaye da wannan tafki, yawan taurarin sama, in aka zo babu malam shaka bani kofi, kowa ya dauko kofin shi ya sha ya aje ya wuce, duk wanda ya sha ba zai sake jin kishi ba har abada. Sannan manzon Allah yake talakawa su ne za su fara sha, talakawan da ake wulakanta su a nan duniya, amma masu bin sunna. Dan ka zama talaka biyu ka shiga uku, ba kuɗi ba sunna, to ka zama ba lahira ba duniya. Allah ya shiryar da mu. Shine malam ya ci gaba da addu'a cewa Allahumma ja'al amali hadha laka khalisan, ya Allah wannan aiki nawa ka sanya shi ya zama gare ka kadai na yi shi. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, Allah kar ka sanya wannan aiki ga kowa, ma'ana Allah ka tsarkake aikin daga shirka. Wanfa'ani bihi yawma la yanfa'u malun wala banun, Allah wannan aiki da ne ka amfanar da ni game da shi a wani yini wanda dukiya da ƴaƴa ba su da amfani. Illa man atallaha biqalbin salim, sai dai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya. Wa ba'du, to bayan haka, fa innahu mundu sadara kitabu wiqayatil insani minal jinni washaytan, tunda littafin wiqayatil insani minal jinni washaytan ya fito, wato wannan littafi ya jima da fitowa, ya yadu a hannun jama'a na shi Wahid Abdulsalam bali, yana bayani akan asalin halitta aljani da irin nau'o'in aljani da dabi'o'insu da irin abincin da suke ci da halin rayuwarsu da inda suke zama da yadda ake suke shiga jikin mutum da yadda ake korarsu da matsaloli irin haka. Ko aljanu sun dami gidanka, ko aljanu sun dami gonarka, ko duk matsaloli irin wannan ya tattauna, yana mai kawo daga alqur'ani da sunna da kuma manyan malamai na musulunci. To bayan da wannan littafi ya fito, sai ce wa kuntu qad wa'adtu fi khatimatihi bi kitabi sarim al-battar fi tasaddi li saharatil ashrar, to a ƙarshen wancan littafi wiqayatul insan na yi wa masu karatu alƙawarin cewa bayan shi kuma to littafin asrarul batar yana nan fitowa, shi ne wannan. Mundu zalika alhin, tun daga wannan lokaci, wal khitabatu tanhalu alayya min adadin kabirin min ad-duwal al-islamiyya, sai ainihin takaddu nake samu, sai shawarwari nake samu daga ƙasashe manya-manya, wurare masu dama daga ƙasashe na musulunci. yastahsinani fiha ala ikhraj hadha alkitab, suna ainihin wato takwadaitar da ni akan fitar da wannan littafi, cewa marmaza tunda sun gamsu da wancan kuma wannan ya fito, domin wannan littafi na wiqayatul insan ya ainihin wato karya kashin bayan yan bori da yawa, dan wannan littafin ya fi fasa asirin yan bori. Yan bori a ce ai aljana ce kanka, ai kaza sai an yanka rago, sai an yi kaza, sai an yi kaza. Matasa suka tashi suka karanta wannan littafi suka mukabalanci yan bori, to wannan kuma na bokaye ne, dan abokan tafiyarsu ne. To shi yasa zaka ji yana yawan maganar matasa, saboda matasa din nan jama'a su ne alfahar musulunci. Tsofaffi da ka gani alhamdulillah Allah ya saka da alheri, sai dai su bada shawara, ita ma shawarar ne wani lokaci ba za ta cika amfani ba. Dan me? Don shawarar da zai kawo tun irin ta 1960 ce ko 1950, tun zamanin abubuwa sun wuce, zamanin Nuhu da MPC da sauransu. Yanzu lokaci yayi wanda in aka ce za a dogara karshen ta akan shawarar shi, sai al'amura su tsaya. Sannan kwakwalwar shi in ya riga ya tsufa, aka ce a tashi a yi bincike irin wannan karshen ta ba zai iya ba. Sai ce to ai babu a risala, babu a ahlari, babu a 40 hadisi, kaga wannan kam sai a hada shi da yan Islamiyya ya tabiya musu alifin bil fatahatayn. Amma matasa su ne suke da kwanya mai lafiya, gangariyar kwakwalwa sabuwa tas za ta tsaya ta bincike ta rike shi yasa kaga alqur'ani Allah ya bi samari yace innahum fityatun babu inda Allah yace innahum shuyukun alqur'ani babu tambayi duk alaraman da kai gani shi sai innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wato jara daga hannun matasa yake farawa ka tabbatar da wannan a kasan nan maganar sunna da aka ce an fara sa'ad da aka fara maganar sunna din nan irin su bawa mai shinkafa irin su malam yakubu kafancan irin su duk ba su wuce shekara 28 25 30 ba innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda amma su ba jin dama ba sun gyaru akan aqida irin su malam Abubakar kuma ba amma irin waɗannan masu rawanin nan gashi nan kamar na sarakunan maguza wallahi babu alheri tare da su sam ba za su taba gyara ba Allah ya kiyaye shi ne sai malam yake cewa sai aka ta kwadaitar da ni akan fito da wannan littafi wakad kuntu shagaltu anhu bi ba'd al-maham al-ilmiya ka tadris maddat al-fiqh al-muqaran lit-tullab wa hiya tahtaju ila juhud kabir fi jam' al-aqwal wal-adilla wa awjuh ad-dalala wa juhud akbar fi at-tarjih wa dirasati al-adilla lima'rifati as-sahih min as-saqim yace a lokacin da aka matsa min dan in fito da wannan littafi na Sarim al-Battal ni kuma na shagaltu da wani aiki wanda yake na ilimi ne mai matukar muhimmanci kamar karantar da ainihin darasin al-fiqhul muqaran wato fiqhul muqaran shine a karantar da kai hanbaliya tace kaza shafi'iyya tace kaza malikiyya tace kaza mazhabobi kenan a cikin malikiyya sai a ce shin mani najasa ne ko ba najasa ba sai a ce wata maganar a malikiyya tace najasa ce wata maganar tace ba najasa bace wannan ba za a kira shi mazhabi ba tunda a cikin mazhabi ne sai a ce fuska yace to na shagaltu game da karantar da dalibai irin waɗannan darussan na al-fiqhul muqaran shine a rinka gwada maka wannan fiqhin da wannan fiqhin waɗanda nake karantawa lil tullabi wasu dalibai ne wa hiya tahtaju ila juhudin kabirin wannan irin karantawar tana da bukata akan malami ya tashi ya kokari kwarai da gaske kokari mai girma fi jam'il aqwali wajen tattaro zantukan dan sai kaje ka tattaro zancen wane magana shafi'iyya magana malikiyya magana suwane zahiriyya suwane ne suwane ne sannan wal adilla sannan mai risala da yace kaza meye dalilin shi tukuna dan babu maganar da mai risala yayi da ka duk maganar da yace da yata da dalili sannan a zo a tace dalilin ya inganta sai a ce to wannan dalili ya inganta hujjar da yada wannan dalili ta tabbata eh a dalilin bai inganta ba sai a ce to maganar fa dan akwai abin da dalilin ta bai tabbata ba amma ita maganar tabbatacciya ce ta wata fuskar akwai abin da yake kuma shi abin da kanshi ainihin wato ya bai tabbata ba dalilin kuma ya tabbata wato an dauko dalilin ingantacce an yi hujja da shi a inda bai kamata ba yace to da irin bibiyar dalilan nan wa aujuhid dalala da kuma in na samo dalilin sai in dubi to ta yaya za a yi wannan dalilin ya iya zama hujja ga wannan magana misali Imam al-Bukhari yace babun fa in ta'ifatan min al-mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma yace idan mu'mine suka rikice suna fada tsakanin su ku da fadan da ya shafe ku ba ku yi sulhun su sai Bukhari yace fasammahumul mu'minina kaga Allah ya kiraye su mu'minai yanzu Bukhari yana maka hujja da wannan aya akan wata matsala ne ita ce duk laifin da kai matukar laifin nan ba shirka bane duk irin barnar shi ko da ka je kana yakan musulmi sunanka musulmi kai ba kafiri bane sunanka mu'mini me yasa sai yace gashi Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina in aka samu wasu mu'minai sun bangare suna yaki sai yace kaga duk da suna yakin amma me Allah ya kira su mu'minai to kaga ya zaka iya gano hujjar a cikin aya shine wajhu dalala ta fuskar da za a iya kafa hujja da wannan aya ko hadisin akan wannan wannan aikin yake ta kokarin yi sai yace wajhudin akbara sannan wannan aikin karantar da irin wannan darasin yana da bukatar kokari kuma fiye da wancan na bincike kaga kaje ka binciko zantukan malamai da dalilan su da yadda za a iya kafa hujja da dalilan nasu wannan aiki ne mai wahala yana bukatar sai malami ya tsayu to akwai aikin da ya fi shi wahala shine wanne shine fitar jihi wa dirasati al-adilla li ma'rifati sahih min as-saqim ka kuma koma kana iya gane cewa to daga cikin zantukan nan a wanta magana zamu karkata akan magana kaza ne ba dan komai ba sai dan an yi dirasatul adilla an tsaya an karanci dalilan daya bayan daya wannan dalilin ya inganta shin malamin da ya kafa hujja da shi ya ma fahimci ayatu kuma ko hadisin dan wani malamin yayi hujja da wata aya malami ne ba jahili ba amma shi kanshi bai fahimce ta ba akwai malami cikin tabi'ai al-Imam Sha'abi ya kafa hujja da aya al-Qur'ani akan rashin halaccin sallah akan tabarma amma ita kanta ayar bai gane fassarar ta ba yace haramun ne ai sallah akan tabarma, aka ce me yasa? Yace Allah yace waja'alna jahannama lil kafirina hasira, mun sanya jahannama ita ce tabarmar kafirai. Haka ya fassara ta da kuskure, to sai gini akai. Amma kalma hasira da daya anan ba ta nufin ma'anar tabarma, ma'anar kurkuku take nufi matsara. Mun sanya jahannama ita ce matsarar kafirai, amma sai yace tabarmar kafirai. Sai yace to tunda ko jahannama tabarma ce ga kafirai, wanda duk ya salla ga duk abin da ake kira tabarma, to tamkar yayi salla ne akan jahannama bai halatta ba. To yanzu wannan shikenan, tunda malami ne sai ake gaskiya ne. To wannan shine dirasatul adilla, ka tsaya ka darasanci dalilan. Shin malamin ya fahimta daidai, ya ainihin wato inganta dalilin? Sannan za a karkata akan wannan maganar ko kuwa akan wata? In an karkata akan wannan an bar wancan, to dole ne sai an bada amsa waɗancan dalilan ne yasa aka bar su. Sai a ce an bar su ne saboda ba su inganta ba, ko kuma sun inganta amma ba a yi musu fahimtar da ya kamata ba, don haka ba a kafa hujja da su a daidai ba. Yasa aikin aiki ne, malanta an baka iyawa ka koma, ka koma sana'a ka ta gadan gargajiya. Allah ya saka da alheri, tsira za ka yi, ƙwarya za ka rinka fafewa, ƙoƙo za ka rinka yi, ka taukato babanka ya gada, duk abin ya fi maka sauƙi da ka zo kai ta'adi a cikin addinin Musulunci. Allah ya kiyaye. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Sai yace to wannan aikin na kokarin karkata zuwa ga abin da yake daidai, dan a gane ingantacce daga abin da bai inganta ba, to yafi wancan wahala. Ku je ku karanta littafin fiqhu zakka ku gani na Ad-Doctor Al-Allamatul Qardawi. Littafi ne wanda ya thesis ne akan degree shi, takarda ce, wato rubutu ne da ya akan ainihin project akan degree shi. Amma dubi irin wannan aiki da yana dalibi kenan, kace a yanzu ne Qardawi zai irin wannan littafin, sai ya kai mujalladi 10. Qardawi in ya tasa matsala ɗaya, yanzu ana hira da shi yana tattaunawa, wani lokacin shi ne tambayar, sai ya ce ya gamsu saboda karatu. Mun fahimci wannan da kyau. Amma yana dalibi fa, ya zo rubuta littafin fiqhu zakka, in ya ce shin ana yi wa zuma zakka, sai ya ce wasu sun ce ana yi, wasu sun ce ba a yi. Waɗanda suka ce ana sai kawo dalilansu tsaf da duk hujjojin da suka dogara da su. Ya gama sai ce waɗanda suka ce ba a yi sai kawo dalilansu, sai ce dirasa, wato zai darasci, zai tsayaye binciken dalilansu, sai zo in ya tsayaye nazarin dukkan biyun, ya gane ɗaya ke daidai ɗaya ba daidai ba, sai kawo dalilan da ya sa wannan ta zama daidai, kuma ya biya rushe waɗancan dalilan ɗaya bayan ɗaya. La tubqi wa la tadhar. Ya jama'a, aikin malanta aiki ne wallahi tallahi. A ƙasashen mu na Hausa da kaji mutane suna rikici akan sai an naɗa shi malami, sai an bashi limanci, dan ba su san abin da ke cikin harkar malanta ba ne. Wallahi da sun san abin da ke ciki, wallahi ka zama ladan ya fi maka muhimmanci. Lokacin sallah ka zo ka kira sallah kai kwanciyar ka, ba abin da ya shafe ka, ranar kiyama ka fi kowa tsawon wuya. Haka manzo Allah ya ce, eh ladanai manzo Allah ya ce sun fi kowa tsawon wuya ranar kiyama. Ranar kiyama kuma alfahari ake da tsawon wuya, in ba ka da tsawon wuya sai zufa sai ta haɗiye ka, shikenan al'amari ya lalace. Hadithi ne sahihi yana cikin Ibn Majah, Allah ya shiryar da mu. Sai yace fa kuntu ara anna hadhal majal, ni Wahidu Abdussalam Bali sai nake ganin cewa wannan fajan na karantar da dalibai ilimin fiqh din nan, a ani tadris al fiqh ala tariqati al madhkura, wato ina nufin karantar da fiqh a bisa waccan hanya da na ambata, aula bil waqti, ita tafi dacewa da in bawa lokaci, wa ajdaru bihi, kuma ita tafi cancantar da in duƙufa akanta, la siyama fi asri sahwa wal mubaraka, musamman ma a zamanin nan na wayewar kai mai albarka. Yanzu an samu wayewar kai sosai mai albarka, allazi yashhadu iqbalan min ash-shababi ala al-ilmi wa ta'allum, wanda wannan wayewar kai ta ilimi take sheda ga ainihin samari da suka fuskanci ilimi da kuma koyon ilimi din. To a duƙufa wajen karantar da dalibai ilimi na haƙiƙanin ilimin fiqh din nan, yafi a ce za a bada lokaci wajen rubuce-rubuce akan irin waɗannan. Kaga ashe ba yana nuna maka wannan bai da muhimmanci bane, amma kyankyasar da dalibai irin waɗancan yana da muhimmanci fiye da kuma wannan aiki. Sai ce li anna kulla sahawatin, domin duk wata wayewar kai da aka samu, la tasiru ala ilmin, wadda bata tafiya akan ilimi, fahiya ala shafa halakatin, to tana kan gabar halaka, tana kan gabar rushewa, wa kulli tadayyunin, duk wani yin addini la yanbani ala fiqhin, wanda baya jinuwa akan fiqhu, akan fahimta addini, fa huwa ila dalali aqrab, to yafi kusanci zuwa ga bata. Duk inda mutum ya taso yana da kazar-kazar ne kan addini, ku sauri ku karantar da shi ilimi, in ba haka ba to bata zai yi. Shi yasa matasa in suka taso da karsashi, kamata ya ku rungume su ku karantar da su addini. Alhamdulillah, a kasashen ainihin da musulunci ya karfi, gaskiya abin da yake faruwa kenan. sai dai abin takeici kasashe irin namu na tikari bakaken fata Allah ya kiyaye da zaran matasa sun taso suna son fahimta addini manyan malaman sai su yi musu sharri su ce ko ɗan tada zauna tsaye ko ɗan shi'a ko ɗan tada tarzoma ko ɗan sukan fiqhu ko ɗan wani abu makamancin haka madadin a ce matasa din nan in suka taso suna son su yi addini in kuskure suka dauka in kuka ja su a jika abu ne mai sauki ku iya wayar musu da kai amma in kuka ce ku tafi mu ba ruwanmu da ku kun cika zafin kai suna nan suna zafin kansu tun daga nasu masallacin sai sun zo har naku sun kore ku amma ku bi su har inda suke ku yayyafa wa kansu ruwa ya huce sai a tafi lafiya lau wani malamin mu Dr. Ali Nasir al-Faqih yake cewa matasa sun taso da zafin san aqidar salaf a Madina sai suka kuskure sai suke ganin duk wani malami magabaci matukar aqidar shi ba ta salaf bace duk muhimmancin rubutun shi to a kona littafin shi sai suka rinka diban Fathul Bari suna kona saboda Ibn Hajar ba salafi bane a wajen aqida Ash'ari ne in yazo abubuwa game da aqida tun daga mujalladin farko sai kaga yana dibowa daga Ibn al-Arabi kuma Ash'ari ne wajen mahabba Allah yana son kaza sai kaji ya ce amma fa ba ana nufin Allah yana so ba sai kaga yana ta tawili Ash'ariyanci yana jan shi to shikenan sai suka ce to ai Ibn Hajar tun da dan bid'a ne a kona Fathul Bari suka yi ta fitowa suna biki suna shagalin kona Fathul Bari Ali Nasir al-Faqih yace mu dattawa sai muka tsaya muka yi nazari wannan matasa an muka ce a basu haka za su je su tayar da da'awar karshen ta namu matasan da muke karantawa su gurbatu da su yace sai muka ga su jika muka zaunar da su muka nuna musu mu mu ne malaman salafiyya amma ba mu da fahimta irin wannan to ta ina sun suka samu mu bi dalilan su muka rushe dalilan su kakab yace yanzu an samu duk gaba ɗaya sun dawo abin da ya kamata to abin da ya kamaci malaman kasashen musulun kai kenan in ko ga matasa sun taso da karsashin son addini ba kamata yayi ku ainihin canza musu suna ba wannan karfafa su yake kamar yaro ne karami jama'a dan shekara 3 ko 4 ko 5 lafiyar shi kalau ya ci ya koshi baya jin bacci shikenan sai kaga yana kazar-kazar ya dauko wuka in kana da natsuwa yayin da ya dauko wukan nan kaga ya taka zai yanka wani kanin shi dake kwance ba tsawa zaka daka mishi ba kana daka mishi tsawa sai ya luma mishi ko da kuskure sai ka ji shi a hankali sai ka ji ka karbe ta sai ga yayi dariya haka matasan nan suke yayin da suka taso suna karfashin san addini to kamar wuka ce a hannunsu suna wulwula take nan kana cewa kai in suka gigice karshen ta su warbota ta dawo kanka me ya kamata ka kira su ka zauna da su ko eh ga yadda ake abu ga yadda ake abu ga yadda ake abu sai kaga al'amari yayi daidai Allah ya ji kan Malam Bakar Gumi na daga cikin waɗanda suka aikata haka cikin malaman kasar nan waɗanda suka gabata daga cikin waɗanda suke da rai ga Malam ainihin Abubakar limamin farfaro haka yi wa matasa a kasar nan Malam Bakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta mishi ba shi ya kafa kungiyar izala ba ba shi ne ya shigo da izala ba Malam Abubakar Gumi tintini dama shi yana kan aqida Ahlus Sunna ne amma yana bin abubuwan shi yana bayyanawa kadan kadan a dan yi hayaniya a tafi wurin gawan aje ina ne ana nan sai matasa suka taso rana tsaka suka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai ya natsu da gigice ba da ya natsu ya fahimci inda suka dosa sai ya jawo su jika sai rungume sai aka ce gumi ya goyi bayan su sai ya ce a'a ba na goyi bayan su bane na ja su jika ne dan in karba abin da ke daidai nasu wannan zai sa kuma su yadda da in na gyara kurakuran su kuma abin da ya faru ke ba wanda yake wa'azi a izala ko ba izala ba kowa inda yace sunna sai ya zama Malam Bakar Gumi ne nasiha zai karba to amma sauran malaman fa sai suka koma gefe guda suka ce za su yi fada da waɗannan matasan kuna ga yadda matasan suka ci su da yaji to haka al'amarin yake wannan nasihar muna yin ta ba ta riga ta wuce bane za ta iya faruwa nan gaba wasu matasa su zo da kuskuren fahimta tana ganin kuskure ne ba kamata ya kaje ka kafa wa'azi ka ce ai hankali da su ba su ma sai su ai hankali da kai ba baki bane baki ne tit for tat abinda ka faɗa su ma su faɗa ku hankali da su ya je ku hankali da su shikenan kawai ya dibi na diba ku ma ku dibi na diba amma an kaje ka same su aka tattauna shikenan to haka Malam Abubakar limamin farfaro shi yasa lokacin wasu karin kagargin shi dan shi'a ne yace a'a waɗannan yara mun lura sun ce islam only in muka sallama su tunda suna da kyakkyawan magana suna da kyakkyawan nufi in muna ganin su da kuskure in muka sallama su sai al'amari ya watse amma mu ja su jika jan su da muka yi jika zai sa su karbi nasiharmu akan gyare-gyaren da zamu gaya musu wannan shine abin da ya faru da al'amari ya bayyana wasu daga cikin matasan suka kama shi aka yi musu nasiha suka yi ai kun ga sai ya fito ya nuna ba shi tare da su amma har yanzu yana tare da sauran waɗanda suke son musulunci to haka ya kamata duk dattin da yayi ko a gidanka ne in ka samu wani takadarin yaro in ka ce yayyen shi su kama shi su yi mai duka wallahi zai zama maka dan tawaye a gidan amma yana neman ya kangare sai ka zaunar da shi wani me yasa kaza sai ga jikin shi yayi sanyi amma ka ce ku je ku kama shi ku rage mai rai kadan ba dai ba su rage kadan ba to zai ci gaba da rayuwa kuma zai maganin kai da su Allah ya shiryar da mu to shine shi wannan babban malami yake cewa duk sanda aka ce ga ainihin addini ana son shi amma bai gino akan ainihin ilimi ba ba abin da zai biyo baya sai kaga ya kai zuwa ga bata Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda da lokaci ya to za mu saurara a nan sai gobe insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah